الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، ‫يقوى مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا إن الله ربا برن الكميس غوما ديدي غوتا رمضان يو هجران لشكارة دبودة داري هدودة أربعين دبير إشرين ديدي غوتا أكو نشكارة ميلادية دبوبيودة إشرين دهودو بركة مدساك كسان چيوات كيوانا مسلا چينو ميتارون البركة masallacin bohol wanda yake da adireshi na number 58 a Real Quarters a nan fadar jihar Gombe. Barkanmu da kasancewa domin ci gaba da tarjaman alqur'ani mai girma da muke bibiya a wannan masallaci kuma a wannan darari na Ramadan mai tarun albarka. Idan masu bibiya ba su manta ba, muna cikin sura mai number ta 14 ita ce suratu Ibrahim alayhi salam. Ajiya karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 18, yau za mu tashi aya mai namba ta 19 a cikin wannan sura mai albarka, suratu Ibrahim alayhi salam. Kuma wannan shine darasinmu na hudu a cikin suratu Ibrahim alayhi salam. Allah rahma, bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.
الله تعالى كتشو ألم ترى شنبه غنيبة أن الله خلق السماوات والأرض بالحق سوى الله شيء يهل جسم ماي غدابك ويدا أبندك يتشكنسو هكذا عندك السي غدابك ويدا أبندك يتشكنسو بالحق دنجس كيا كود دنجس كيا أي ليا أبدوه على خلق دومين سباي سبوتا ما و الله سبودا كيهل جسم ماي دك السي ده أبند أغني الله يشيم تداش أبان كسا ko ya girka shi a sararin samaniya ko yayi na bishiyoyi da tsirrai, to duka Allah yayi ne domin a bauta masa, domin mu samu sauki wajen masa bauta shi kadai al-Azizul Jabbar. Wa ya'rifuhu, kuma Allah ya halicci samai da kasai domin mu bayi mu san shi, in ba shi din ba ba wanda isi halitta kwatankwacin wannan. Wa ya'muruhum wa yanhahu, mu san Allah ne ya halicci samai da kasai domin mu dinga karbar umarni a gunsa, mu dinga karbar hani a gunsa. Wal yastadilu bihima wa ma fihima, ala malahu min sifatin al-kamal, kuma mu sani cewa halittar sama da ƙasa ko samai da ƙasai tana mana nuni kan cewa Allah ta'ala kamil ne, cikakke ne, ba shi da naƙasu. Inda da naƙasu tattare da Allah, to da an samu naƙasu a sama ko a ƙasa, da an samu gibi, da an samu tasgaro, da an samu gajiyawa. To amma rashin gajiyawa sama shekara miliyan ba iyaka, da rashin gajiyawan ƙasa shekara miliyan ba iyaka, to wannan iya nuna wanda yake shine mai cikakkiyar kamala, wanda wannan halittun to shine mai cikakkiyar kamala, ba wata naƙasu game da halittunsa ballantana kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala. To ya halicci samai da ƙasai domin mu san shi, mu kuma mu bashi siffarsa ta kamala, al-kamala al-kamala lil-jami'a. Allah ta'ala shine kamil a dukkan bangarori guda daya gaba daya. Kuma a mu guji dukkan abin da shi Ubangijin ya halimu, sannan mu zaikewa dukkan abin da Ubangijin ya ba mu umarni. Kuma dukkan samai da ƙasai da abin da ke cikin su suna juyawa ne bi mashi'atihi, yanda Allah din ya so. Kuma Allah taqtasir ala zalika, kuma Allah ta'ala bai taƙaito wajen nuna ƙarfin ikonsa da kuma kamalarsa a halittun samai da ƙasai ma, a'a, hatta a karan kanku ya ce in yasha yuzhibukum, in Allah ya so duk wanda yake motsi a bayan ƙasa a yanzu Allah zai tafiyar da shi, sannan ba tare da ɓata lokaci ba, wa ya'ti bi khalqin jadid, yazo da new generation, wata sabuwar al'umma wanda ba mu ba. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum, in kuka juya wa Allah baya ku yi kaza ba ku yi ba, ku bar kaza ba ku bari ba, to Allah ya kusata ya tafiyar da ku, sannan kuma ya kawo wa'ansu wanda ba ku ba. Kuma ba wanda zai ce Allah saboda me, dan me kai haka, ba wanda yasa. Fala yakhafu wa qubaha, duk abin da Allah ya, Allah baya tsoron me zai ji yazo, me ma zai ji yazo din babu. Allah shine kamil mai cikakkiyar kamala. In yaso yuzhibukum, duk wanda yake motsi a bankasan nan, da mai kuɗi da talaka da shugaba da wanda ake jagoranta da waye da waye, duka cikin kiftawa da bismillah sai Allah ya tafiyar da mu duka. Kuma Allah nan take kawo an su halittun mutane wanda Allah zai mai duniyar da su. Wannan ba wani abin ku zo ku gani bane, abin Allah abu ne mai sauki, tunda ku duba duk abin da zai faru a kiyama, yake cewa ma amru sa'ati illa kalamil basari aw huwa aqrab, ita kanta alkiyamar ma da yinta da abin da za a yi a cikin ta da hisabi, da kai yan aljanna aljanna, da kai yan wuta wuta, sai Allah ya ce kamar kiftawar ido ne, kalamil basar, kamar ka bude ido ka rufe, aw huwa aqrab, ko ma yafi bude ido da rufe ya kusa ba, domin karfin zartarwa irin na Allah, domin iko cikakke da kamala cikakke irin ta Allah. In ba cikar kudurar Allah ba, wane ne duk wanda yake raye a duniya a yanzu ba wanda ya san me za a yi gobe? Ko akwai wanda ya sani? Ba wanda ya sani. Wannan kadai ya isa ya sa mu bawa Allah girmansa. Kuma dukkanmu da kuke ganin mu nan, dukkan ɗan adam da yake raye a duniya a yanzu, to da baya yake tafiya? Idan na ce da baya yake tafiya, iliminsa da abin da ya sani a baya yake, ka san jiya, ka san satin da ya wuce, ka san watan da ya gabata, ka san shekarar da ya wuce, amma gaba ba, baka sani ba. Abin da ke gabanka kai makaho ne, ba abin da ka sani. Abin da ke bayanka shi kadai kake hange, kuma ya riga ya shuda ya wuce. Wannan kadai ya isa mu barwa, ya sa mu barwa Allah ikonsa, mu girmama shi matukar girmamawa, mu yabe shi, mu jinjina masa, mu bahi siffofinsa na kamala, mu kawar masa duk abin da yake naƙasu ne ga Allah. To wannan shine zamanka da Ubangiji lafiya. Amma ba wani wanda ya isa, in Allah ya ce shi kuma ya ce bai yi ba wanda ya isa, kuma in Allah ya ce ba zai yi ba, ba wanda ya ce zai yi ba wanda ya isa. Dukkan mu bayi ne, dukkan mu halittun Allah ne, dukkan mu kuma Allah ne yake mulka mu gaba daya. Ba wanda ya isa ya ja numfashi ya sauke in ba da izinin Allah ba, ba wanda ya isa ya bude ido ya rufe in ba da izinin Allah ba. Dukkanmu a ƙarƙashin mashiyar Allah muke tafiya. In yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid, wa ma zalika allahi bi aziz wanna amrun ni sahal agun allah al'amari ne mai sauki ba wani al'amarin ku zo ku ga mani yoyi akan ya tafiyar da ku ya kawo ansu na'am
wa bi rasulillahi jami'an fa qala du'afa lilladheena istakbaru فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص
الله تعالى كتشاوى برزو لله جميعا أي خرجوا إلى الله تعالى جميعا خرجوا من قبورهم إلى الله متاني غبا ɗaya za su fito da kaburburan su duka su nufaci Allah subhanahu wa ta'ala shine wa barazulillahi jami'a kowa zai fito da kafari ya nufaci inda Allah ta'ala yake kiran sa muhtaina ila da ay musri'ina ila da mutane masu gaggauta amsa kira ne idan Allah ta'ala ya kira kuma yace yawma nad ukum fatasjibuna bihamdi randa Allah zai kira ku kuma ku amsa ku nayi masa godiya to ku sani cewa Allah ta'ala yace wa barazulillahi jami'an Allah ta'ala zai fito da ku da kaburburan ku gaba daya in kiyama ta tsaya in mala'ika Israfil ya busa kaho to kowa busan farko kowa zai mutu busa ta bi kuma duk za a fito daga cikin kaburbura to bayan an fito dukkan halittu gaba daya sun fito kine yanfa ku fi so lokacin da aka yi busa cikin kaho a fa yakhrujuna min al-ajdasi ila rabbihim sai kowa ya fito da kaburburan su zuwa ga ubangiji yawma yakhrujuna min al-ajdasi sira'an ka'annahum ila nusbin yufirun za su fito al-ajdasi ne al-qubur za su fito da kaburburan su a gaggauce kowa iya mai tashi iya mai amsa kiran Allah ta'ala to a wannan yinin fa qala du'afa ay attabi'un mabiya masu bin shugabanni masu bin manya-manya masu bin mala'u za su faɗa lil ladzina istakbaru ay almatabi'un wanda ake bi kiyama ta tsaya ga jagorori akan ta'addanci da bata ga kuma wanda suka bi su akan ta'addanci da bata an je gaban Allah kowa ya ga abin da ya shuka gashi nan a gabansa su waɗannan waɗanda aka ba su ɗan abin da bai ta hakara ya karya ba suka yi wa shugabanninsu ɗa'a da biyayya wajen aje a yi wa wani ta'addanci a haura gidan wani a kashe wani a tsare wani duk wanda aka sa ya yi wannan da yawun wani shugaba ko wani jagoransa ya yi wannan ta'addancin to idan kiyama ta tsaya shi wannan wanda ya yi ta'addancin za su haɗu su faɗa wa shugabanninsu da suka sa su ta'addanci a duniya ko suka nuna masu hanyar bata a duniya shine lil ladzina istakbaru allazina hum qada fi dhalal wanda sune jagorori cikin bata inna kunna lakum taba'an sai mabiyan su ce mu ne fa mabiyan ku a duniya kun manta mu kuke shunawa mu ce karwane kai labari mu kuke shunawa a ce karwane kai mu kuke shunawa a gama da wane a markadewa ne kuntina cikin dare za ku kyare mu meeting a ba mu list a ce da wane ba a son mu zonsu mabiyan suke faɗa jagororin wannan inna kunna lakum taba'an ku sani irin biyayyar da muka muku a duniya ai kun umarce mu a bata mun bi ku a bata fa hal antum mughnuna anna min adabillahi min shay to yanzu gashi mun zo ga mu za ku iya wadatar da mu a kan ku kare mana ɗan wani abu daga azaban Allah walau misqala zarra ko da ƙwayar zarra ne Allah iya ƙaunar mu shi yasa yake haka ya to mana irin wannan ayoyin duk wanda za ka bi ka bi shi akan gaskiya, kar ka bi shi akan mata. Daidai ne kai jagora mutumin kirki, daidai ne kai shugaba, daidai ne kai ubangida, daidai ne kai mentor da sauransu. To amma kar ka bi mutum akan mata. In ka san wane iyajenka a jiki dan ya koya ma ta'addanci, ko ya koya ma a abubuwa marasa kyau a shari'a, kar ka bi shi. Tunda Allah ya hakaito ga mabiyan ga wanda ake bin, duka kowa ya gama rayuwarsa ya je gaban Allah, kuma Allah ya tada shi. Su mabiyan za su ke fada ga wanda suka bi din, a fa hal antum mugununa am mugununa anna min azabillahi min shay, shin kuna da wani dama yanzu ma anan ku dan kare mana wani abu daga cikin azabar Allah subhanahu wataala? Kuna da wata dama ku kare mana wata azaba daga azaban Allah? Walau miskala zarra, ko da dai kwayan zarra ne. Qalu law hadana Allahu la hadainakum, sai su shugabannin batan suke cewa a ai da Allah ya shirye da mu a duniya, ai da mun shirye ku, ai fala yanfa'ani ahadun ahada, ba ɗaya da zai amfana da ɗaya a cikin su, babu shi. Shi shugaba bai isa amfana da wanda ya ja ba, shi wanda ya ja din bai isa amfana da wanda ya ja shi ba. Haka Allah zai ce su tayi da ƙarshe ma su yi tsinini ne. Yine istabara alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab, tsinini ne wa su shugabannin, su tsinewa mabiyan, mabiyan ma su tsinewa shugabannin. Inda har an haɗu akan ɓata, an yi ta'addanci, an yi abin da aka ga dama a duniya, to idan lahira ta yi ga irin abin da zai kasance. Allah ke hakaito mana cikin Alƙur'ani, duk wanda ya boni akan ɓata to ga ƙarshen abin da zai faru da shi. Ya ce shin kuna da wata dama a yanzu ku kare mana wani abu daga azabar Allah? Ya ce a'a, wallahi ba mu isa ba, ai da mu shiryayyu ne a duniya, da tun mun shirye ku. To shi ne mai tafsiri yake cewa wannan maganganun ba ɗaya da zai amfana da ɗaya a cikinsu. Daga ƙarshe ma sai Allah ke jaƙa laka sa'ufi hawala tukallimu, ku yi shiru, ba ma san wata magana a yau. Allah ya sa mala'ika ya musu tsawa, wannan surutun ma Allah ba ya su. Malana min mahis, ai malana min malja wa mahram, ba wani gun fakewa, ba wani gun gudu. Shi shugaban ya faɗa wa mabiyin wannan, mabiyin ma ya faɗa shugaban wannan. Wanda aka rayu akan ɓata, akan ta'addanci, aka gama rayuwar akan zaluncin al'umma da zaluncin bayin Allah, ka zama karan farautar wani, ya dinga tura kana ta'addanci, ya dinga tura ka kana hasaran rayukan al'umma ko dukiyoyinsu akan ɗan abin da za a baka bai taka kara ya karya ba. Kuma kuna gama wannan ta'addanci, idan an gama abin da za a yi na zaɓe da komai, kuma ku kun zama banzar mata bi kuma. Inda waɗannan suke akan kujera a cikin ofis, wallahi ba ku isa ku je ba, ba ku isa ba, aikin ku ya gama tun a duniya ma ga irin sakamakon da suke muku. Amma a lokacin da ake neman za a dinga jan ku, ana meeting da ku, ana ba ku kuɗaɗe, ana ba ku mashina, ana ba ku kaza, ana ba ku kaza, to ana gamawa ruwa tana sha, to shikenan tun a duniya za a gane matsayin ku. Ku je shiga ofis, ga maga dan sanda da bindiga, ya ce ai ba ka isa ba, ai oga ba ka samu appointment ba za ka shigo ba, sai ma kana da dan kima za a faɗa ma wannan. In an ga kai dan chaburo zai tsawa za a ma kawai, ko a sa wani kurce bi ka da kulki kawai, ya dinga bugar ka kawai, amma kai ake sawa a gaban mota da ake tafiya da kai. Wannan shi ne abin da yake faruwa tun a duniya ma ga irin abin da yake faruwa. Saboda ka matasa, ku yi hankali, ku yi hankali, duk abin da mutum zai ma a duniya kar ka bi shi akan ɓata. In ka bi shi akan ɓata, za ku yi nadamar da ba ta da amfani, za ku gane irin wannan darussan da ake muku. Ka zama mutumin kirki, ka tashi ka nemi na kanka karewa kanka mutunci, ka yi karatu na addini, ka yi karatu na zamani, ka nemi sana'a, ka zama mutum mai addini. To wannan shi ne rayuwar gidan duniya. Duk wanda ya riƙe wannan abu guda uku ya gama da duniya: ilimi, ibada, sana'a. Za ka zama cikakken bawan Allah, ba za ka zama bawan mutum ba. Amma in ba ka da addini, in ba ka da ilimi, wallahi ka zama bawan wani, wanne zai dinga juya rayuwanka. Kana fishi da fishin wani, kana tsoron ɓacin ran wani, ba ka tsoron kuma ka saɓa wa Allah. Duk rashin ilimi da rashin ka yadda ka yi bawan Allah na iya jama wannan musiba. Saboda ga irin abin da zai faru tsakanin mabiya kan ɓata da shugabannin bata a gaban Allah a gobe alkiyama kowa iya tsinaya kowa da ƙarshe kuma Allah gaba ɗaya cusa su a gidan wuta Allah ta'ala ya tsare mu na'am ayat ga mala
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم
أرشن واتشن آية الله تتسعون علينا أجزئنا أم صبرنا ما لنا من مهيز دي ديني أجزئنا هو ينوتكو دنغرايكي فنا تئيهو am sabarna daidai ne kuma ku yi shiru ku dinga gasuwa ku yi magana da shirunku da hayaniyarku duk ɗaya ne Imam Muqatil yake cewa za su yi ta ihu da hauragiya tsawon shekara 500 a cikin wuta ba wanda ya kula su hakanan za su yi shiru su dinga kumuwa suna dahuwa da wutar jahannama tsawon shekara 500 nan ma su gwada haƙurin su gani nan ma ba wanda ya kula su to anan za ce sawawun alaina daidai ne a gare mu ajazina am sabarna ko mi rakin ko mi shirin duk dai ne malana min mahis ba mu da wani gun fakewa ba mu da wani gun gudu ana ganewa duk wannan Allah ta'ala iya haka yato wani domin mu tsoraci hanyar da za ta kai mu wuta mu tsoraci wannan idan sun yi to sai su buƙaci cewa ke su kira mala'ikan da yake kula da wuta wana da ya maliku
ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون
كاتب وانا نزاه سي وقال الذي في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يوما يكفب عنا يوم من العذاب سي وسوء يموت نزاه سي كرا يخزنة ما سوء كلا دا جدن وطا زاه سي كروك امان أبنجي يكفف عنا يوما من العذاب su ƴan wuta su roƙi mala'iku da suke kula da wuta su ce dan Allah ku roƙa mana Allah a samu yini ɗaya mana a sassauta mana azaba yini ɗaya suke buƙata yauman yini ƙwaya ɗaya a ce wannan yinin Allah ya sassauta mana azaba to ku taya mu roƙon Allah wannan to wannan ma su ji shiru sai ce ya maliku sai su kira mala'ikan da yake kula da wuta gaba ɗaya sai su ce liyaqdi alaina rabbuka muka cewa Allah ya kashe mu ma mu huta dan wuta har mutuwa zai roƙa ya mutu ma kuma ajiya na faɗa muku mutuwa ta riga ta mutu ita ma ba mutuwa li yaqdi alaina rabbuk mu a faɗa wa Allah a kashe mu mu huta sai ce a ai ba mutuwa innakum makithu ai innakum khalidun ai za ku dawwama a wannan yanayin ba fita wannan shine ƙarshen mabiya akan bata da kuma su bi akan bata sai Allah ya ce kuma ga shugaban batan nan gaba ɗaya shine iblis wa qala shaytan shaytan zai faɗa ɗaya daga cikin magabata malaman tafsiri yake cewa bayan duk abin da yake na ceto ne an gama yan wuta an dawwamar da su khalidina fiha abada yan aljanna ma sun shiga aljanna khalidina fiha abada to an ce shaytan sai a masa wani mimbari mai kama da mimbari a gidan wuta sai tattakala ya hau ya fuskanci duk yan wuta shedan zai lacca amma a gidan wuta haka ne mana shedan zai lacca amma a gidan wuta wannan lacca Allah ya nisanta mu da ita wa qala shaytan lamma qudi al-amr shedan zai faɗa lokacin da Allah ya yanke hukunci ƴan wuta na wuta ƴan aljanna aljanna shine lamma qudi al-amr lokacin da ba wani dan aljanna da ya rage a wuta duk an fito da su ƴan aljanna aljanna ƴan wuta wuta khaliji ne fiha abada ta tabbata akan kowa to shedan zai tashi ya fuskanci mabiyansa shine lamaqudil am yace inna allaha wa'adakum wa'adal haqq haqiqa ya ku mutane da kuka tsinci kanku a gidan wuta haqiqa ubangiji allah ya muku alƙawari alƙawarin gaskiya akan ku bauta masa ku bihi ku samu rahama shedan ya fada gaskiya ko bai fada ba ya fada gaskiya amma ran da gaskiya ba za ta yi amfani ba inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi Allah ya muku alƙawari alƙawarin gaskiya yace duk wanda ya imani yayi aiki nagari Allah zai bashi aljanna amma wa'atukum fa akalabtukum ni kuma sai nazo na muku alƙawari kuma na saba alƙawari ni ne muku alƙawari inji shedan kuma na saba alƙawari haka zai fada wa mabiyansa a wuta yanzu wannan in ba kauna irin ta Allah ba ai wannan satar amsa ce yayi abinda zai faru a lahira ne fa Allah yake ba mu labari yanzu idan kai mai hankali ne to sai ka guji hanyar shedan domin kar wannan waqi'a ta afka da kai sai ka kauce wannan hanyar an fahimta da Allah bai so mu da rahama ba sai shiru da abin ba zai faɗa mana ba har sai mutun ya je lahira ga abin da zai ba amma Allah domin rahamarsa da tayarwaci kowa da kowa sai yake faɗa mana ga irin abin da zai faru a wuta ga wanda suka bi bata ga wanda aka bi akan bata ga abin da zai faru ga shedan ga mabiya shedan ga abin da zai faru wannan ba rahama bace rahama ce daga Allah wanda ya kimsa ta cikin alqur'ani shedan ya ce wa attukum fa akalabtukum bayan ubangiji ya muku alƙawarin gaskiya ba ku bi shi ba ba ku mai da'a ba ni kuma da zo na muku alƙawari na saba muku kuma ku bi ni haka shedan zai faɗa musu wa attukum fa akalabtukum وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ أَيُّ وَاللَّهِ بَانَ دَوْتُ وَتَ حُجَّةَ غَرِيبٌ هِنِي سُلْطَانٌ أي أدنيا هيشي دا yace ka gani ka taba gani na duk saban da kai kake cewa shedan ne ka gani akwai wanda ya taba gani shedan to Allah ya rama abin da zai fara kiya وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ wani zo na dau bulala na kora shi gidan zina wani dau bulala na kora shi gidan giya wa na dau bulala na kora gidan saban Allah babu kage shi ba kan shi ba wa makana li alaikum min sultan illa an da'utukum ko kiran ku nayi fasajabtum li ku amsa mu kawai kawata muku nayi raya muku ne ko ka bi ni kawai haka shedan zai fada illa an da'utukum fasajabtum li kawai na kawata muku san sharholiya da san masha'a da san badala ko ku je ku aikata amma ce dan zai ce ka taba gani na na ja ka na kai ka gunda zaka sabi Allah ana fahimta shi dan yace illa an da'utukum fasajabtum li saboda haka fala talumuni ayau ba kar ma ku zarge ni kar ma ku zarge ni haka ce dan zai ce fala talumuni kar ku zarge ni dama can kuma yan iska ne kawai haka ne mana shi dan ne zai faɗa mabiyansa wannan dama can kuma hakan take kwariyar sama ce da ta kasa hadi kawai ba wani zargi da za ku mu ayo ma ana bi musirike kum ai ni bazan taba taimakon ku ayo ba yau shine ma ana bi mughisikum bazan taba yaye muku wata damuwa a wannan gidan ba wa ma antum bi musirikiya kuma ba wata damuwa da za ku yaye mu an fahimta ba za ku yaye mun damuwa ba ni ma bazan yaye muku damuwa ba ha salima inni kafartu bima ashraktumuni min qabl aini nayi bara ai tabarra'atu min ja'alukum ay sharika ma Allah duk abin da kuka hada ni da Allah to ni na barranta dama ban yi sa ku ba shi dan zai fada wa mutanen sa wannan a cikin gidan wutar jahannama ran da kuka da dama ba za ta yi amfani ba duk abin da kuka hada Allah da wani akan ku ce shi dan ne yasa ku to ni na barranta da wannan ban yi sa ku ba Allah ta'ala yace inna zalimina lahum azabun alim haqiqa azzalimai a wannan yini na alkiyama suna da azaba mai radadi sai mai tafsiri ke cewa wa hadha min lutfillahi bi ibadihi wannan iya cikin tausayawan Allah da tausasawan Allah zuwa gabayinsa an hadharhum min ta'ati shaytan tun a duniya Allah ya ja kunnan mu kada mu yi wa shaytan da'a tunda Allah ta'ala yana cewa alam ahad ilaykum ya bani adama
أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدِ الشَّيْطَانِ
نعم.
إنه لكم عدو مبين.
الله يتي شين بني الكوري دكو يا كو يا ادم بني الكوري دكو با الله تعبد الشيطان ban fada maka kar ku bi shedan ba Allah ne yake fada mana wannan ban ce kar ku bi shedan ba ban ce kar ku bauta wa shedan ba wa an ibuduni ban ce ni za ku bauta ba inji Allah ha za siratul mustaqim ko bauta ta ni kadai shine hanya madaidaiciya shine hanyar da zake kowa aljanna har ma Allah zake ya ce wala qad adalla minkum jibilan kathira haqiqa shedan ya batta dayawa 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 daga cikin hadutu shine jibilan kathira halittu dewa shedan ya batar da su afalam takunu taqilun yanzu ba ku da hankali ne za ku bi bata ya kai ku huta ba za ku bi Allah ya kai ku aljanna ba Allah zai ki fada ba yin sa wannan ban ci kar ku bi shedan ba ai ga irin abin da yake faruwa to shedan zai ce ba ni ba ku ba za ku taimake ni ba bazan taimake ku ba ba ni na sa ku ba na zo na korawa kun ganni a duniya ba ku ganshi ba saudaka shedan zai ce inni kafartu ma ashrakatu muni min qab duk abin da kuka yi na saban Allah da yiwa Allah tarayya to ni na barranta ba ni ba shi innal inna zalimina lahum adabun alim babu shakka azalimi suna cikin azaba mai radadi a gidan jahannama kun ga wannan kauna ce ta Allah ya hakai to mana tattaunawa shedan da mabiyansa a gidan wuta in ba ka so ka ji wannan lecture to karka bi shedan dama dan adam malamai suna cewa ba shi da makiya fiye da abu guda uku kuma duk muna tare da su abin da ya kamata abin da ya dace mu taka tsantsan da su kawai kuma dinga neman Allah ya taimake mu a kansu na farko shedan ana raye da shi kuma Allah ya masa tsawon kwana ya ji har ƙarshen duniya domin ya cika magana da ya faɗa wa Allah sai ya halakar da bai da yawa ana fahimta abu na biyu kuma ita kanta duniyar da muke cikin ta abokiyar gabar mu ce ba mai kaudar mu ce kuma larura ta sa dole a yi ta zama rayi sai kai taka tsantsan da ita karka ba ta amana karka miƙe kafa cikin ta ana fahimta kai taka tsantsan da duniya abu na uku kuma son zuciya dan adam duk wanda ya bata duk wanda ya je gidan wuta to ɗayan uku nan ne kai shi ko shedan ko duniya ko san zuciya ana fahimta wannan shine akwai hadisi na aba umama albahili Allah ya kare da shi yake cewa lokacin da Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan shedan da shi da rundunar sun yi ta aikin batar da mutane san sasa bautar lata da uzza da manata kowa ya gunkinsa iya taiwa Allah shirka to da Allah ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka dakile kaifin wannan shirkar jama'a da yawa suke dawo suke musulunta ake barin bautar gumaka ake barin gargajiya da al'ada duk ake dawo ake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yaran shedan yan fadarsa yan aikansa sai suka same shi suka ce an aika wani manzo duk shukar da muka iya binnewa iya tonewa waɗanda mun halakar da su mun kai su wuta to iya tsamo suna dawowa suna zama mabiyansa suke faɗa wa iblis wannan sai iblis yake cewa da su waɗannan da suke bin wannan annabin da ya zo sun akwai masu son duniya a cikinsu suna son duniya sai yaran shi dan suka ce eh suna son duniya yace in dai suna son duniya to ban dawo ma dan karsa bauta gumaka akwai hanyar da zan halakar da su in dai suna son duniya yace ni nayi alƙawari zan yi sammako na safi da sammako na yamma a gare su da abubuwa guda uku yake cewa sai na sa musu neman kuɗi ba da haƙƙinsa ba kowa ka gani ya zama bawon kuɗi ido ya rufe kowa ya tara kuɗi wallahi alƙawarin shedan ne ko ina kasuwa mata kasuwa maza kasuwa kowa an tafi kowa kuma kasuwancin an yi can yadda ya halatta duk inda za a juya kuɗi ya zo to mutanen yau sun san wallahi ana fahimta kuma kuɗin nan ta kowace irin hanya zai zo dama ba damuwa bane a bambance halal da haram a'a wannan ai wannan karatun ya wuce a baya ta ko ina ka san abu ba daidai bane zalunci ne haramun ne amma indai ana samun kudi zaka ci su kanka ciki to shi dan ne yayi alƙawarin kama ka ta wannan layi indai zaka bi kudi to shi dan kana cikin tarkonsa ya kama ka abu na biyu kuma yace sai na kawata musu kashe kudin ba ta hanyar da ya kamata ba yanzu duk wannan tsitsitsin da ake ba abinci yunwa talakawa marayu yanzu Allah ya kai mu bayan sallah kaga wani zai yi biki zai aure da yarsa wallahi sai ya kashi abin da zai ci da mutane sama da 500 he an gayyato makada sai an gayyato mawaka sai an yi sati ana ta saban Allah ana ta kashe kudi duk da wannan yunwar da ake ciki ba idan kuna kallon wayawa an suna biki dala ake likawa fa ake take ta a kasa ba abin yafi karfin naira Najeriya dala za a dinga zazzagawa mawaki ita kaga wannan aike shi dan ne ya ce da ma sai ya kawata mu kashe kudi ta hanya ba da dace ba ko mutum a ce ya sai motar hawa ta miliyan 300 motar shiga ce kai wannan ko ya dinka set din kaya sama da 300 kuma nasa ne kaga ya sa masa niyyar kashe kudi ta hanya ba da dace ba ga marayu suna kuka ga talakawa ga miskini suna kuka amma a dinga almubazzaranci da kudi to duk wanda ga iya wannan shidan ne shidan ne tarkon shidan ne ya kama shi abu na uku kuma yace sai na hana su su yi aiki da dukiya ta inda ya kamata haka shidan yace ku duba kullun fama ake ga masallatan mu ga marayu ga daliban ilimi ga kaza ga makarantun islamiyya abin tausayi a cikin masu duke da in za a yi biki wani sai ya kashe miliyan 100 a ce za a ba wani sarauta za a nada shi wani dan madamin ina ne duk a nada su dai misali to wani akan wannan nadin sai ya kashe sama da miliyan 100 sama da miliyan 100 wallahi wani zai kashe amma kuma ba mamaki a ungusu akwai islamiyya wata ma korifi babu akwai malaman da suke koyar da ƴaƴansu da jikokinsu wani ko 5,000 ba a bashi a wata amma za a kashe miliyan 100 dan an bashi wata hawada wani hagalare ranka da yayi hakuri dan an bashi wani hagalare na sarauta yi almubazzaranci ya kashe kudi ta inda bai dace ba to wannan duka tarkon shidan ne yayi alƙawarin dama sai ya sa ku neman kudi ta inda bai dace ba sai ya sa ku kashe kudi ta hanyar da bai dace ba kuma sai ya hana ku kashe kudi ta inda ya dace duk tarkon shidan ne wannan kuma halin da yake ciki a yau kenan to duk mabiya shidan Allah ya ce ga ƙarshen su a gobe alkiyama sai sun tattauna da shedan sun yi tsinenenuwa sannan kuma duk Allah ta'ala zai cinkusa su a wuta domin Allah ya faɗa ayya ce ya bani adama Allah ta abudu shedan innahu lakum aduwwun mubin ya ku ƴaƴan adam kar ku bi shedan domin shedan maƙiyi ne ko mabayyanan maƙiyi a gare ku Allah ya riga ya mana yakan hanzari Allah ta'ala ya samu dace Allah ya ba mu ikon fin ƙarfin shedan kuma Allah ta'ala ya tsare mu daga sharrinsa na'am
وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم tahiyyatuhum fiha salam
Allah yace wa udkhilal ladhina amanu wa amilus salihati jannat amma wadanda suka yi imani suka yi aiki na gari to su ba za su mulayin shedan ba ba za su tsinci kansu a gidan nadama ba ba za su tsinci kansu a gidan takaici da kaici ba a'a sai Allah yace in dai kun yi imani kun yi aiki na kwarai to Allah zai shigar da ku aljanna Allah ta'ala ya samu na cikin su jannatin tajri min tahtil anha aljanna da ruwa yake gudu karkashin gidajen su hal muqaddara suna cikin hali wanda Allah ya kaddara musu zamana har abada an gane ko za su dawwama a cikin gidan aljanna din khalidina fiha bi izni rabbihim za su zauna cikin gidan aljanna amma da izinin ubangijin su tahiyyatuhum fiha gaisuwar su a gidan aljanna ai tahiyyatuhum fiha min Allah wa min al-mala'ika wa fi ma bainahum salam gaisuwar su daga Allah gaiso su tare da mala'iku da gaisuwar da za su yi da junansu kawai salamu salam la yasma'una fiha lagawan wala tasima illa qilan salaman salam salam wannan shine gaisuwar in aljanna tahiyyatuhum fiha salam gaiso su salamu salam ai aminci aminci salamun alaikum kamar aminci ya tabbata gare ku kama huwa fi ba'dil ayat kamar yadda hakan yazo a wasu ayoyi to yan aljanna wannan kalaman ne kadai zai zama gaisuwa a gidan aljanna salam salam salamun alaikum salamun alaikum summa aqaba bi misalai ne li bayani sharhi ahwali kalimati tayyiba sannan abin da zai biyo baya shine bayani da Allah ta'ala zai yi ya buga misali game da wa'ansu misalai guda biyu da kalima tayyiba da kuma kalma khabisa kalima tayyiba ita ce kalimatu tauhid kuma kalma khabisa ita ce kalimatu kufur wa anwa'iha to Allah zai buga misalan waɗannan kalmomi guda biyu da wa'ansu bishiyoyi guda biyu sai Allah ya ce
alam tara kayfa daraba Allah mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ
الله يتي ألم ترى كيف شن بها غني با ضرب الله مثلا يعني الله يكي بغا مثالي الله يكي بغا مثالي ده كلمه تن طيبه وتكلمه مي دادي كا wannan kaf din kafu tashbihi ne kafi ne da yake kamantawa ka shajaratin tayyiba wannan kalma tayi kama da wata bishiya mai dadi Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da shi ko dai Abdullahi dan Umar dayan biyu ne lokacin da manzon Allah yake karanta sahabbai wannan aya da yace kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba wata kalma ce daddada amma tayi kama da wata bishiya daddada sai ma aikin Allah ke cewa wata bishiya ce wannan sahabbai suka dinga ambaton bishiyoyi kala kala shi kuma Abdullahi dan Abbas yake cewa a zuciyata ina cewa zan ce dubino ne sai kuma naga din manya ne a gun ina jin kunyar su sai ne shiru da ƙarshe sai manzo Allah ce bishiyar dubino shi wannan an fahimta da ita Allah ya kamanta kalmar shahada ka shajaratin tayyiba asluha sabit ita wannan bishiya ta kafu jujiyoyinta sun kafu a ƙasa kamar yadda dubino in ya fito ya girma jijiyoyin suna kafuwa a ƙasa bishiyar tana ƙarfi wa faruha fi sama kuma ressanta sun yi sama ressanta sun baje sun yi sama an fahimta ita ma kalmar shahada haka take idan ta kafu to duk abin da zai biyo baya na ibada reshen ta ne an fahimta da'awa reshen ta ne tausayi reshen ta ne kula da marayu reshen ta ne imani reshen ta ne gaskiya reshen ta ne riƙe amana reshen ta ne adalci reshen ta ne kula da makotaka ta yi kyau duk reshen kalmatu shahada ne amma asluha sabit idan ba a samu tauhidi ba to duk wannan abin da na lissafa ba zai yi ba ba zai yi ba tauhidi shine ginshikin da zai dau dukkan wani nauyi a saman sa kamar yadda dubinuwa in ta kafu a ƙasa za ta yi rissa a sama kuma ta ba da ‘ya’ya a dinga amfanuwa da shi to haka in tauhidi ya zauna to ɗan adam duk abin da ya alkhairi zai zama in ka yi makota da shi zai zama alkhairi in ka yi ciniki a gunsa zai zama alkhairi in kuka yi auratayya da shi za ka ga alkhairi in ka yi kaza da shi duk wata mu’amala ya zama alkhairi domin tauhidi ya riga ya zauna a zuciyarsa an fahimta shine kashe jaritin tayyiba asluha sabitun wa faruha fi sama na'am
tutin ukulaha kullu hinin bi idni rabbiha
na'am
wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun
Allah ce tuti ukulaha kullu hinin bi idni rabbiha ita wannan bishiya shajaratin tayyiba tana ba da ‘ya’yanta ‘ya’yan marmari daga jikinta kulle hinin bi izinin rabbiha kowane lokaci bi iradati rabbiha kira da izinin Allah da nufinsa za ta yi ƴaƴa al'umma su wa'ansu su yi arziki sun noma wa'ansu su ci su sha wa'ansu su yi kasuwa su samu arziki kazalika kalimatul iman sabita fi qalbil mu'min imani ce haka nan kalmar shahada take zama tabbatacciya a zuciyar mai imani wa amaluhu salih yas'adu ila sama kuma aikin sa na kwarai idan yayi zai hawo ya tafi sama an gane ko wayanaluhu barakatahu wa thawabahu fi kulli waqtin kuma albarkar aikin alkhairi da sakamakon aikin alkhairi kowane lokaci zai same shi tun a duniya zai ci karo da shi kuma a lahira zai same shi ana fahimta sai Allah ta'ala yake ce wa yadribullahu al-amsala lin-nas Allah iya bayyana wa mutane waɗannan misalin la'allahum yatadhakkarun ayyata'izuna domin su wa'azantu su gane Allah ɗaya ne kasu hada hada kasu hada shi da wani su gane Allah ɗaya ne ba a masa shirka ba a hada shi ba a masa tarayya kuma su yadda Allah ne kadai abin bautarsu na'am misali na biyu
wa mathalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabithatin ittat min fawqil ardh ittat min fawqil ardh ma laha min qarar
Allah ce wani misali wa mathalu kalimatin khabitha ga wani misali na wata kalma mummuna kalma kazantacciyar kalma ai hiya kalimatul kufur ita ce kalmar kafirci ai kullama dalla al kufur da duk abin da ya nuni zuwa ga kafirci min al kalam ko magana ce wal af'al ko ayyuka ne sai Allah ya ce kashajiratin kabisa kamar wata bishiya ce ita ma mummuna wata bishiya kazantacciya wanda ba ta da kanshi mai dadi ko ba ta da dandano mai dadi kuma ga ta nan a sama sama kana tuge ta za ta tafiyar ta an bayyanta shine malamai suka ce kal handala kamar guna an san bishiyar guna ku ai guna shuka ta ake ba ta fi ciyawa ba idan ka tsuguna zaka sa hannu ka tuge ta shine min fawqil ard ta na a sama saman kasa ba ta tabbatu kamar dibino ba ba ta da kwari a kasanta to haka kalmar kafirci ki ba ta da kwari duk inda kafirci yake kamar mai ne a saman ruwa shi kansa kafirin akwai lokacin da ya san ƙarya yake ya san san zuciya yake an fahimta amma kai mai imani ka san gaske kake ka san qur'ani wahayi ne na Allah kuma duk abin da qur'anin nan ya faɗa ga wasu abubuwa nan physically zaka iya ganin su yanzu qur'ani ya ce as-safa wal marwa idan ka je saudiya zaka gani yayi magana arfa yayi maganar muzdalifa duk in ka je idan ka zai nuna ma yayi magana maqamu ibrahim ka karanta in ka je zaka gani an fahimta yayi magana shuhada uhud yaqin uhud idan ka je zaka ga har makabartar da aka binne su ka san gaske ne wannan babu shakka babu kokonto yayi magana ka'aba in ka je idan ka zai nuna ma ita ana fahimta kaga qur'ani duk abin da ya faɗa gaskiya ne babu kokonto yayi magana ya halakar da mutanen annabi Lut alaihi salam in ka je su dum can wata a sana tana yakin Isra'ila wajen Palestine idan ka je har gun da aka kashe mutanen annabi Lut zaka gani abu an ce gun har yanzu ko ciyawa ba ta fitowa abu ko gini ba a yi abu domin Allah ya bar gun ya zama izina ga yan baya ga Fir'auna Qur'ani yayi magana Fir'auna 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 a yau in ka je gidan tarihi a Misr zaka gani shi shi dai wannan fir'auna da qur'ani yake ba mu labarinsa da suka yi gwagwarmaya da annabi Musa har yanzu ga wasu suna nan kuma dama Allah ya ce fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman kalbaka aya zan fidda gangar jikinka daga ruwan bayan ka halaka domin ya zama to aya ga yan bayanka ga ina ana zuwa izina ana gani kaga duk abin da qur'ani ya faɗa gaskiya ne ba wani kokonto ba shakka amma duk inda kafirci yake tamkar gunaci tamkar ciyawa ce a sama saman kasa zaka iya tuge ta iska za ta iya tafiya da ita ba ta da matabbata ai ujutus sadmin fawqil ard ma laha min qarar ba ta da matabbaci ba ta kafu ba ta da kwari komai ma za iya tuge ta iska da ruwa da dabba za ta iya tafiya da ita to haka kalmar kafirci take amma kalmar imani tabita ce a kasa sai an yi gwagwarmaya ba za ta bi ta ba yanda ka san dai bishiyar dibino tugewa za ta dogu ba za ta dogu ba ana fahimta to haka imani da tauhidi yake haka kuma kafirci da san zuciya yake Allah iya buga mana misali dan mu gane na'am aya ta gaba
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء
الله يتحكر أن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت haka nan Allah ta'ala iya tabbatar da masu imani da furuci tabbatacce shine kalimatu tauhid shine kalimatu tauhidi ta tsaya a zukata masu imani til hayatid dunya ta tsaya a kansu a wannan rayuwar ta duniya ay fala yazaluna ala dinihim ba za su taba gucewa ba akan addininsu sun kafu sun tabbatu duk wahala duk dadi suna kan musulunci an gane ko haka nan kuma fil akhirah haka nan Allah zai taimake su da tabbatuwar furuci a lahira shine aifil kabar tun a cikin kabari lamma yas'aluhum malakan a lokacin da mala'iku guda biyu za su ma tambaya ar rabbihim wa dinihim wa nabihim da ma akwai tambaya guda uku da za a yi wa wanda ya mutu za a tambaye shi game da Allah ubangiji an gane ko man rabbuka sannan za a ce ma dinuka wani irin addini kake sannan za a ce wa man nabiyuka me ka sani game da manzonka kuma wannan kar ku dauka wai kira me za kai ka haddace ka faɗa musu amsar a'a aikinka da tauhidinka da bin sunnar hadisi da muke koyi amsawa idan baka shirka ka san Allah kana kokarin bashi girman sa to Allah zai taimake ka ka bawa mala'iku amsar daidai idan addinin ya dame ka dama shine a gaban ka duk abin da addinin ka yana ka ba za ka yi ba duk abin da addinin ka yace kai za ka yi gurgurdan ikon ka kana sufuntuwa da addini to Allah zai taimake ka ba da amsa addinin musulunci ne addinin ka sannan idan manzon Allah kana bin sa zuci da baki kana bashi kariya kana taimakon sunnarsa ba ka yakar sunnarsa to Allah zai baka iko ka amsa cewa manzon Allah ne annabin ka ana fahimta shine wa fil akhirah dama tambayoyi ne guda uku a kabari sannan kuma guda biyar a gaban Allah ansa kuma all question ne ba option a ciki wannan tambaya guda uku a kabari duka za a ma kuma duka za ka amsa sannan tambaya guda biyar a gaban Allah hadisi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalu kadama abdin yawmal qiyama hatta yasalahu an khamsin kafar bawa ba ta gushewa a gaban Allah idan an tashi alkiyama har sai Allah ya sa amma tambaya kan abubuwa guda biyar ana fahimta an hayatihi fi ma afna rayuwarka ka fataninta rayuwarka ina ka karita zaka yi wa Allah bayani Allah ya halice ka ya arama iskar sa a duniya ya baka abincin sa ya baka ruwan shan sa ka zauna a kasarsa to a ina ka kare rayuwarka zaka yi wa Allah bayani sannan kuma a cikin rayuwar za a yi kotun na samartaka an shababati fi ma abla samartakar ka aina ka tsufa lokacin da kake jin karfi ba isa ba wanda ya isa ka san lokacin ai yawa to kuma har ka tsufa ka fara rankwafawa a wannan tsakanin aina ka tsufa abin Allah da manzansa ko a sharholiya ka tsufa lamma za ka yi wa Allah bayani tambaya ta uku an ilmihi fi ma suni abe ilimin da Allah ya baka ko na addini ko na sana'a ya ka aikata da shi ka taimaki addini da ilimin ka ka taimaki bayin Allah da ilimin ka ka kawo al'ummar ka ci gaba da ilimin ka sai kai wa Allah bayani tambaya ta hudu amalihi fi maktasaba dukiyar ka a ina ka samu kobo bayan kobo sai kai wa Allah bayani duk inda ka samu dukiya sai ka fada wa Allah Allah noma ne Allah kasuwa ne Allah ciwaciwa ne sai ka fada Allah dirmiken lai duk sai kai bayani duk inda ka tara sai kai bayani ai Allah kuya ne na ƙara farashi dan ababu a kasuwa na koyi na ƙara farashi ba ƙara ba duk sai kai bayani sannan tambaya ta biyar wa fi ma anfaqa ita dukiyar da ka samu a ina kashe ta albazaranci alfahari riya anan ka kashe ko kuma ta inda Allah yake so ka kashe manzon Allah ya ce wallahi ba wanda ya siyo kusa gobe alkiyama sai an masa wannan tambayoyin guda biyar Allah ka ba mu iko amsa su Allah ta'ala ka taimake mu da imani hine yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit bil hayati dunya wa fil akhirah Allah yace wa yudillu Allahu adh-dhalimin Allah zai batar da azzalimai ai sune kafirai fala ya ta duna lil jawab bis sawab ba za su taba samun damar amsawa daidai ba wa yafa'alu Allahu ma yasha kuma Allah kullun shine ke aikata abin da yaso a wannan shine karshen darasin mu a yau insha Allah zamu samu matsaya domin lokaci ya cimma abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko binta Allah ta'ala kuma ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya agaza mana ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu Allah ta'ala ya sa azumi da muke karɓaɓɓe ne Allah ya karɓi ibadunmu da addu'o'inmu da muke yi ya Allah Allah ta'ala marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya ya Allah masu yawo da jinya a jikin su ya Allah ta'ala ka ba su lafiya ya Allah ta'ala mu kuma ƙara mana lafiya da imani Allah dukkan mai bukata gare ka ta alkhairi Allah ka biya masa Allah mai jin tsoron wani abu zai faru a gare shi na shari Allah ta'ala ka tsare shi ka ba mu kariya gaba daya Allah ta'ala ka zauna da mu lafiya wannan kwancin rayuwa da yake ciki Allah ka mana karshen sa Allah ta'ala ka yayyafa wannan musiba ruwan sanyi Allah ta'ala muna roƙon ka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira duk wanda ya zo wannan masallaci Allah mai da kowa gidansa lafiya ladan da ake samu a irin wannan gurabi Allah ya hada mu da shi Allah ya sa da rabon mu cikin ladan da Allah ke biya masu karatun alqurani Allah ta'ala muna roƙon ka kai mana guzurin ladan mu ya Allah Allah ka kiyaye mana ladan mu daga rushewa Allah ka raba mu da rushewan aiki Allah ka sa mu lafiya mu gama lafiya ga sanarwa daga committee masallaci kamar yanda kwana biyu ko uku aka yi maganar marayu aka ba su taimako dama sun ce suna da tsari guda biyu akwai na haji operation na 2024 ma'ana tanajin yan agaji da za su taimaka wa alazai a dukkan iyakokin na Nigeria wajen kula da alazai tashinsu da dawowarsu wannan aiki na yan agaji shekara da shekaru suna yi to kuma barin gidansu da tafiyansu duk abu ne wanda zai buƙaci kuɗi to kuma irin wannan lokacin suna miƙo kokon barasu ga al'umma a dan musu tallafi kafin wancan lokacin ya zo su sami yanda za su tafi da da abin da ka tallafa da shi to kai ma da kai a cikin ladan gaba daya suna aiki kwarai da gaske suna taimakon alazan mu gaskiya to muna neman kamar yanda aka sanar za a zagaya a nemi taimakon haji operation yanzu nan Allah ta'ala ya bada ikon taimakawa kuma Allah ta'ala ya bada ikon taimakawa ya sa albarka a ciki Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim innaka hamidum majid na'am